طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن وامس البركة ولندك بن ون تشامي البركة تا الهيري ريدو الله ونجي سبحانه وتعالى يساكم كل الخير. Ina muku sallama da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
To kamar yadda malam ya gabatar a wancan darasi da muka yi kaman makoni hudu insha Allah, mun yi kashi na farko akan wannan matashiya ta taurin bashi, wanda muka yi ta tattaunawa ta fuskar kawo nasoshi na hadisai musamman waɗanda suka yi magana akan hadarin da ke cikin mutum ya dinga tsinduma cikin harkar cin bashi.
Gaskiya
to alhamdulillah, kamar yadda aka ji, yau za mu yi kashi na biyu insha Allah. Allah ubangiji ya sa mu dace,
amin.
Algatu malam, a yau za mu tattauna ne na farko tukunna akan a tattakaice menene sababban da suke sa mutane suke yawan cin bashi din, da kuma hanyoyin da mutum zai bi wanda shari'a ta tanadi dan ya karanta wa kanshi yawan cin bashi. Sannan kuma da bayani akan in ya tashi ci din, to ga abubuwan da ya kamata ya lura da su insha Allah.
Na'am.
Allah ya so wannan shine mahallin tattaunawar mu a wannan gaba.
Masha
Allah. In aka tuna, ƴan uwa masu albarka, a wancan darasi mun yi kokarin kawo maganganu na Annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka yi nuni zuwa ga wato abinda ake kyamatar da musulmi akan yawan cin bashi din. Duba zuwa ga yadda abin ya yaɗu yanzu musamman a cikin mutane da sakaci da kuma rashin kulawa da haƙƙin da ke kai. Ina tuna mana da ni kaina cewa haƙoƙin basussuka suna daga cikin haƙoƙin ɗan adam, waɗanda Allah baya yafe su haka nan kawai sai an biya. Ba istighfari ko tuba ko mutuwar shahada ko ceto duka ba sa sa a yafe wa mutum haƙoƙin bayi ɗan uwansa. Dole sai an biya su. To surar yadda mutane suke sakaci da bashin tana bayyana ta fuskoki da dama. Daga ciki akwai wanda yake yawan cin bashi ko babu wata munasaba da ta tabbatar da ya ci din. Ko kuma wanda zaka ga shi kuma yana cin bashi ne saboda wato abinda muka kira ranar al-kamaliyat ko at-tahsinat, abinda zai iya haƙura da shi ba na dole ba sai ya ci bashi akan shi. Ko kuma wanda shi kuma sakacin shi na bayyana ne akan jinkiri. Taswif, jinkiri wajen biya da saba alƙawarin da aka yi da shi. Akwai wanda kuma za ka ga sakacin shi na bayyana ne ta hanyar irin abin da Bahaushe ke ce ma bashin daddawar ƙauye, wato a ba da wani ɓangare a ƙara cin wani, ana bin shi 1,000 ya biya 300 ya sake cin 150, bashi yana ta ƙara taruwa kullum, ko ya biya duka ya ƙara ɗaukan wani. Wannan ma wani sura ce da take bayyana. To sai sura mafi haɗari shine ƙin cika alƙawari, alhalin mutum yana da iko da ƙarfin shi da wadatar sai ya ƙi cika alƙawari. Akwai kuma wato wanda yake cin bashi, shi kuma sakacin shi na bayyana ne akan cin bashi don yin abin da asali ma abin haramun ne. Akwai wanda zaka ga zai ci bashi ne don ya caca, don ya shiga irin wasa na kalanda ko caca irin wannan ta Bet Niger, zai je ya ci bashi a kanta don ya abin nan. Ko kuma ya ci bashi wanda yake a cikin shi akwai saban Allah, kamar bashi da ruwa, da irin masu ansan basu saka kuɗi na banki ko na wasu ƙungiyoyi ko cooperative wanda a cikin shi akwai cutarwa, a baka babur akan 200,000 kai kuma nan take ka sai da shi 150, kuma can an biyo ka 200,000, sannan 150 nan ka rasa mai kai da ita. Da kuma wanda zai ci bashi ta fuskar hila ta dabara, kamar a ce akwai wasu kuɗaɗe da suke karkashin shi na al'umma, shine sakataren wata ƙungiya ko shugaban wata ma'aikata ko karan adashi ko wanda aka bashi ajiyar dukiyar mutane, sai ya ci bashin wannan dukiyar ba tare da masu ita sun sani ba, wanda shi ma duka surori ne waɗannan na wato sakaci da tasahuli da bashi din. To da haka waɗannan duka ababen lura ne kar mutum ya auka cikin su, domin shi bashi din kamar yadda muka ji tun a rannan yana iya zama mutum dalilin samun kaskanci, kamar yadda suke faɗa a karin magana suna cewa addainu zillun fin nahari wa hammun fil layli. Da rana yakan sa mutum ya zama ya shiga kaskanci dan wanda ake bi bashi shine zai dinga in yana bin wani hanya idene bi in ya hango wani mutum wanda ya san yana bin shi bashi ya kauce sannan cikin dare kuma mutum ya shiga cikin damuwa da tunanin to gobe fa ko za a mai sammako a gida ko za a zo a tare shi ko za a ci masa mutunci sannan yakan ba da dama kuma mutum ya zama wato ya zama bayi da yancin kansa mutum ya kansar yadda yancin sai dan ya ci bashi kaga ba mai sharuɗa ko a ci masa zarafi ko a je a aibata shi baya iya yin wani abu kuma kaga shi ya sar yadda yancin sa da mutuncin sa sannan ya zama kuma yana cikin tsoro na kar mutuwa ta auko masa ba tare da ya biya ba ko kuma kar a ce za a yi mishi auction fallasa irin wanda bankuna suke ma taplisi kenan ko kuma ya fuskanci cutarwa da wulakanci daga masu bin shi dukiyar nan sannan ya zo a cikin hadisi na Bukhari da Muslim wanda sayyidatuna Aisha ta rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da taga manzo Allah yana yawan addu'a Allah ya tsare shi daga bashi sai take ce mishi wai me yasa kake yawan wannan addu'a yake ce mata innar rajula idza gharima haddasa fakadaba wa wa'ada fa akhlafa shi mutun idan yaje ya ci bashi to zai danga magana yana ƙarya aka gan shi wani shi zaka bayyana bashi na ce da Allah ka yaƙuri sai gobe kuma ya san ƙarya ce ka tabbata zaka yi nayi alƙawari kuma ya san ƙarya ne kaga haddasa fakadaba wa wa'ada fa akhlafa kaga zai fada cikin mummunan yanayi na siffa daga cikin siffofin munafikai kaga kaga wannan zari'a ta bashi lalle abin neman tsari ce daga wurin Allah subhanahu wataala to dan haka akramakallahu asbab da suke sa mutane ke yawan cin bashi kamar yadda malamai da suka yi bincike suka tattara su akwai muhimmai kamar guda haka na farko akwai karancin wato karancin kula da tanadin addini game da bashi ne in ka yi tunawa karmaka Allah hadisan da muka yi ta faɗa galibi mutane za su yi mamaki dama waɗannan hadisan ya ba a san su ba ko kuma ya an manta su ne ko ba a karanta su ne ana karancin aiki da su ne to wannan karancin aiki na yi wani hadisan ba mun zaɓo su a wani wuri da ba hadisai ne sanannu ai
da yawa wasu sun tuntuɓa na akan cewa dama akwai waɗannan hadisan akan bashi ne ce lallai kan
wallahi ni ma haka mutane sun tuntuɓa na wasu ma waɗanda ba wai gama garin mutane ba ne da ilminsu da suka yi ta kuma wasu sun ta godiya cewa alhamdulillahi ai wannan ya dawo da su cikin hayyacinsu wanda dama mu abinda muke fata kenan mutane su ankara su fadaka su dawo cikin hayyacinsu to wannan karancin alwazi'uddini karancin kula da tanajin da addinin musulunci ya game da bashi yana sa mutum ya je ta aukawa kaga mutum ba yana yi ne da gayya ba bai sani bane galibin mutane suna shirye da su bi shari'a Allah idan sun san ta idan tunda shari'a ce lafiya take tafiya tare da dabi'ar mutane kuma take kai su zuwa ga cin nasara a duniya da lahira sannan akwai sakaci din tasabur wani yana gani ai ba wani abu bane kai kai ba ni kaza da Allah a ramin kaza da idan ka wani fam aka ce a cike za a bada wani bashi kawai zai cike ba tare da yayi tunanin akiba consequence din me zai kai kawo ba akwai wannan sannan akwai kuma ta'asirantuwa da inda ake rayuwa wuri da lokaci kaga ta fuskar wuri akwai wuraren da sun riga sun zama wurare ne na yan bashi kamar galibi mu yan albashi zaka zama a cewa albashi dukiyar bashi ce duk inda ma'aikata suke zaka wannan wurin ya sa sun ta'asirantu da bashi ana rawwaza bashi ana promoting dinsa bankuna za su zo cooperatives za su zo individuals an kaima al'amari ya kaima a ma'aikatu da wuraren da ake bada albashi akan makalla tun ana bada bashin ragunan layya babura keken dinki kwanin rufin daki an kai ga ana bada bashin biredi madara da zaka yi breakfast da shi a office ina ga maka mana wannan babu exaggeration abincin rana na lunch da zaka siya akwai wanda su dinga kawowa kullun ka ci a rubuta sai wata yayi ka biya in kana son madara zaka kai gidanka na karyawa a rubuta wanda a bisa abinda zaka kalla hakikanin abin nan din mutumin yafi karfin wannan bashi sannan kungiyoyi za su zo su ce a kawo kaza diddai mutane su ta daukan bashi 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 har sai a wayi gari wani a ƙarshen wata bai daukan bai tafiya da 5% na albashinsa gida kaga wuri na tsawo sannan lokaci zamanin da muke rayuwa ya dauki bashi a matsayin ma ana ganin ma wani karama ne har zaka ga ana cewa ai bashi hanji
yana
cikin kowa to wannan wurare da lokaci suna tasiri ta fuskar kowa kaga yana cin bashi ko kuma ta fuskar salon rayuwar da mutane suke yi ta fi karfin rayuwar su kowa ba zai iya rayuwa da gurgudan abin da yake samu ba sai ya kara da bashi to haka nan kuma akwai wannan yayi da yake abin da akwai kuma tsabaragin israfi albazaranci a cikin kamaliyat wani abu da nake so na buga misali da shi shine kayan sallah kaga kayan sallah da irin wanda muka saba al'ada mu ta Bahaushe muna yi wa iyalan mu da kawunan mu da dan uwa da marayu da sauran su babu shakka akwai suturan fita idi yana cikin sunna mun taba tunawa anan amma dan me za a ce idin kwaya din ne za a yi sallah ce za a je a dawo raka'a biyu dududu in an yi awa biyu an gama ta amma dan me za a ce sai an yi kaya kala uku ko kala hudu sai an sai takalma an sai ma yara hijabai an sai komai sai an siya excess kaga wannan kamaliyat ne sannan sai an yi layye da raguna guda kaza ko sai an yanka kaji dozin kaza duk waɗannan sai ga an ce sallah ta wuce ta barwawa da bashi kai ya zama karin magana shi ba sallah ta wuce ta barwawa da bashi to haka wajen kamaliyat ila yau da israfi in aka zo sabo da muke da yawan bukukuwa da tafiye-tafiye da al'adu akwai bukukuwa dan sun zo sai mutun ya ji jiki yanzu da wuya mai karaman karfi ko wanda yake matsakaicin karfi yazo aure da tsiye shi kaga bai shiga cikin tasku na bashi sai ya je ya ci bashin wani sai ya ci bashin rabin miliyan a ma'aikatar su a shekarar biyu ana cire masa kudi ko ya je banki ya yanshi overdraft yake ci mishi kudi ne salary advance ko wane ne ga sunan iri daban-daban ko ya je kasuwa ya sai abubuwa waɗanda sun fi karfin bukata abin nan karfin sa sun fi karfin samun sa to waɗannan kaga al'adu ne kenan suka takura mana haka bukukuwa abinda za a ci abinda za a kai ma yar a cikin kayan gara abinda za a sauki baki mutanen ƙauye sun zo za a yi musu kaza za a yi kaza an za su koma za a sallame su ga kuma haka nan yawan tafiye-tafiye sai a gayyaci mutum biki daga nan Zaria zuwa Adamawa misali ko Mambila ko Lagos sai ya ci bashi ya tafi daurin aure ko ya tafi bikin suna ko bikin mutuwa ko makamantansa kaga duk wannan al'adu ne da suka takura mana wanda suke jan mu zuwa ga cin basu suka wanda ba dole bane haka nan akwai mutum ya daukawa kanshi abin da yafi karfin shi mu balaga wajen daukawa kanshi abin da yafi karfin sa galibi wannan ya fi shafan matasa da samari suna so su rike wayoyi masu tsada suna so su hau motoci ko su hau babura na yayi ko su sanya huluna da agoguna na yayi kuma ya fi karfin samun su da haka za su je su ci bashi su sai waɗannan abubuwa sannan daga cikin abubuwan da suke ja mutum yake cin bashi akwai wanda yake cin bashi saboda tsoron kar a raina shi shi kada a raina shi kawai duk abin da zai so yake sai yayi a wadace watakila da mai wadata ne yanzu kuma yanayi ya canza to amma shi fa ba zai yadda a gane yanayin ya canza ba da haka zai ta koyewa ya ta yi shiga cikin rigingimu wanda kuma ran da ta tashi sai kuma ta tashi da matsala gaba gida gaskiya duk waɗannan sa daga cikin abubuwan da malamai suka tattauna suka duba suka ce suna daga cikin abubuwan da suke ji mutane yake yawan cin bashi abun nufi ana akar makalla shine kowa sai ya duba wacce ce matsalar shi sai ga kuma ya zai gyara ta duk wanda aka faɗa ya san irin matsalar da shi ta yi yana da irin ta
gaskiya
to kaga sai ya gyara wannan shine mun taimaki juna mu da sauran masu saurare to akwai kuma hanyoyi da nake so na faɗa akan makalla waɗanda su ma malamai ne suka kawo su waɗanda suke kiran su da suna wasa'ilun tahmil muslima ko almu'mina min ad-dayn wasa'ilun tahmil mu'mina min ad-dayn wato ga wasu hanyoyi da za su katange mutum daga fadawa cikin yawan rigingimu na bashi din nan na farko suna ambata cewa akwai husnul tasarruf fil mal mutum ya iya kyakkyawan gudanarwa ya zama yana da financial discipline yana da dabara ko hankali ko sanin ya kamata wajen gudanar da dukiyarsa dan abin da ya samu ya iya gudanar da shi yadda ya kamata ya iya yin budget sawa'un dan albashi ne masu samu wata-wata ko na mako-mako ko shekara ko irin tsuntsu ne wanda ta duhu masan wata ruhu bitana ya zama dai mutum ya iya greedy ta abin da yake da shi kamar da Allah yake cewa ati zan kurba haqqahu wal miskina wabn as-sabil sai Allah yace wala tubazzir tabzira kar ka zama mai albazarci haka zama mai wargaza dukiyar ka inna mubazzirina kanu ihwanu ash-shayatin Allah yace masu albazarci dan uwan shedanu ne kaga wannan aya tana himan mutum irshadi da karantawa akan cewa kada ka zama mai albazarci to idan baka da albazarci sai zama abinda kake samu ya ishe ka kai iya bukatarka ba za ka bukatu zuwa ga kaci bashin kowa ba sannan daga cikin ilayo malamai suka ce akwai iddiharu shay'in min almal ka dinga yin saving lil hawa'ij dan bukatun da za su taso kan wannan shi ma akwai hadisi da malamai suke goyen bayan wannan magana ta su fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa law kana li mithlu uhudin dhahaba ma yasurni illa wa yamurru thalasu ayyam wa indi shay'un wa indi minhu shay'un annabi yace ni da a ce ina da kaman girman dutsen uhud inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na zinariya bazan ji dadi a ce ya kwana uku wannan dukiya tana wajena ba face na raba ta ga baki daya ga mutane na raba ta duka bani da ita yace illa shay'an arsuduhu lidayni banda dan abin da zan bari wanda zan aje saboda kota kwana saboda bashi kota kwana a shahid shine duk da irin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kyauta da aka ce yafi iska kyauta kuma gashi ya fada aikaci kuma an gari baya barin dukiya ba ta kwana sai ya rabar da ita amma yayi togaci ya ce zan bar dan wani abu wanda zan aje saboda kota kwana wannan hadisi a Bukhari da Muslim sun rawaito shi akwai riwayan Abu Huraira ko kuma riwayan Abu Dharrin wanda Abu Dharrin a riwayar sa yake cewa har sai da manzo Allah ya kara da cewa masu wadata sun shiga uku illa man kala haka ba wa haka ba yace sai hannun shi dama da hagu yace duk wanda ya tara dukiya ta suka ce to ya shiga uku sai wanda ya dinga bayarwa dama da hagu har sai Abu Dharrin yake nuna cewa annabi yana rufin ɗan kaɗan ne ko masu yin haka man kaɗan ne masu yin su ta bayarwa dama da hagu dama da hagu to a shahid dai akramaka Allah shine cewa mutum yana daga cikin hanyar da zai bi ya kiyaye kansa daga fadawa cikin rigimar bashi shine ya zama yana iya saving yana iya taskace dukiyarsa yana iya aje abin da ya samu har ya ishe shi kowa ya san irin samun sa kuma ya san ya zai iya yin budget wato ya sarrafa wannan samun nashi ta yadda zai tsare masa iya kwanakin da ya samu kaga in maka lura misali mutanen karkara wanda suke manoma ne wanda samun su a kakaa ne sukan iya lissafa duke da suka samu da amfani da hatsi wanda har sai ya kai su wata damuna har su sake yin wani girbin a ciki za su ci za su sha za su yi sutura za su yi bukukuwa za su yi duk abin da ya taso kuma gashi ba yan boko bane galibin su in ba yanzu da su ma suka baci da boko ba amma kakanninmu na kauye na san muna yara mukan ji haka zaka ga abu a cikin rumbu ma amma zai shekara lafiya lau wato ba sa in suka gama noma na za su koma kawai su zauna su jira su ta ci ne sai Allah ya kai mu wata kaka to dan ai kyauta ai biki ai kin kunje daga nan bariki a diba baku amma kuma duka za su kai zuwa wata damuna to mu kuma ɗan bariki da muke kuma da boko da komai amma mamaki sai ga mutumin da yake daukan kudade masu yawa a ƙarshen wata amma yanzu da muke magana din nan tsakiyar wata wata kila galibin mu kudaden da aka bamu a ƙarshen watan November sun kare kaga saboda babu bamu da proper budgeting proper planning babu da kyakkyawan tsari na tanadi da tsimi da abin nan da mun ji aljihun mu char da kudade sai mu ta ballagaranci da su lokaci kankani kuma su kare mu zo kuma muna zara idanu kaman wanda yayi ƙarya Allah shi kyauta so haka kuma har ila yau hadisin da zai ƙara fito da wannan zahiri shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sayyidina Abu Bakari lokacin da yace aje a kawo sadaka sayyidina Bakari je ta taro komai ya kawo sai annabi ya ce mishi ma za tarakta li ahlik me ka bar wa mutan gidanka kaga ishara ashe akai yana daga cikin abinda ake so mutun ya zama ya tanada wa mutanen gidan shi abinda su rayu akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tuntuba yana ji shin ka bar wa iyalanka wani abu daga ciki ya ila yau akan makallahu akwai abinda ka ambata yanzu shine al-iktisad fil infaq bi a hankali wajen ciyarwa kar mutum ya dinga ciyarwa babu tsari Allah yana cewa cikin Alkur'ani mai girma wala taj'al yadaka maglula ila unuqik wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Karka annabi aka hana shi alayhi salatu wassalam wanda hannun ya shafi dukkanin musulmai cewa kada ya makale hannunsa a jikin wuyansa kinaya akan bakar ruwa ya kiciyar da waɗanda haƙi ne akan su akan shi ya ci da su yace kuma Allah ya ce mishi kuma wala tabsutha kullal basti kar kuma ka bude hannunka gaba ɗaya ka zubar da komai in kai haka fataquda maluman idan kudin suka kare kafin lokaci sai ka zauna ka zama maluman abin zargi malamai suka ce abin zargi ta fuska biyu kai da kanka ka dinga zargi kanka cewa kai wauta sannan waɗanda kuma za su tambaye ka ka hana su saboda baka da shi su dinga zargin cewa ka ji hoye da shi ba za su yadda baka da shi tunda an san kai mai akwai ne musamman a ce wanda suke ganin haƙi ne akan su haƙin ka ne irin iyalai da ƴaƴa da iyaye da dangi wani ma wanda bai da haƙi zai ga cewa kuma ka ji wani muzewa bariki muzewa boko cewa wai bai da shi ƙarya fa yake kaza kaza sai ka zama mahsuran ka zama cikin bakin ciki da damuwa to har ila yau akwai kuma kana'a wadatar zuci kamar da annabi kitabta cikin hadisin Bukhari innal gina ginan nafs asalin wadata ita ce zuciyarka ta wadatu da dan abun da Allah ya baka karka dinga kallon wanda ya fi ka da wanda ya fi ka samu da wanda kana ganin sa'an ka ne bai kamata a ce ya fi ka wadata ba amma kuma ya samu wadata wannan arziki ne na Allah haka yake raba shi yadda ya ga dama dan haka sai mutum ya hakura da abun da Allah ya bashi kar ya je ya ci bashi dan yayi abin da yafi karfin shi ya dinga yadda da abin da Allah ya raba ya bashi a cikin hadisin al-Imam at-Tirmidhi wanda Bukhari ya fassara shi sha'ila a cikin Adabul Mufrad hadisi ne sahihi insha Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man asbaha aminan fi sarbi mu'afan fi badani wa indahu qutu yawmihi fa ka'annama hujizat lahu ad-dunya biha zafiriha wanda duk ya wayi gari mu'a aminan fi sarbi wato yana da amana akan kansa fi sarbihi ay fi nafsihi sannan mu'afan fi badani yana da lafiya a jikin jikinsa wa indahu qutu yawmihi yana da kuma abin da zai ci a wannan wurin to wannan mutumin fa ka annama khuizat lahu ad-dunya biha zafiriha kamar an tattara mishi duka albarkar duniya gaba ɗaya ne wannan ya ishe shi ya gode wa Allah ya wadatu kar ya dinga kallon cewa wani kuma ai yana da abin da ya dara wannan kaga wanda ya samu irin wannan tunanin ya samu kanshi a yanayi wanda ya kamata ya gode wa Allah kar ya dinga kalle-kalle da tunanin to wani fa ni ban samu irin nashi ba ya zan yi na kai ga irin nashi har ila yau aka maka Allah akwai daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa akwai at-ta'anni wa tarawwi fi shira'i sila wa dabt an-nafs an at-tahakkum mutum ya dinga zama yana da taka tsantsan wajen kashe kuɗi wajen istihlak wajen wato ya zama consumer alal misali galibi musamman ga iyayen mu mata in suka shiga kasuwa ko suka je biki duk abin da suka gani sai ya kawo su to yanzu har maza ma haka wani ne shiga kasuwa abin da baka yi ne sai ya sai ka siya to ya kamata ya zama kana da dabta da kana iya yi wa kanka hukunci cewa wannan abin ba shi na zo siya ba abin da ka zo siya kawai shi zaka siya ka wuce ko kuma irin yanda yanzu ake abin da ake cewa aggressive marketing wato talla da karfin tsiya za a danna maka abu sai ka siya ana nuna maka shi a tuso maka shi ta wundan mota a kawo maka shi a office a zo da shi har baka zo ka ai ta talla da karfin tsiya ana so sai ka siya to wani dan ma kawai a tafi a bashi wuri sai ya siya saboda damuwa da zaka ga masu sai da abin sun yi kamar za su kwace kuɗi a nan ko kuma kamar za su baka kyauta to ya kamata ka iya cewa no ba zan siya ba ka saba da faɗa haka cewa ba zan siya ba duk abin da ka san ba za ka siya ba kar ka tausayi ya saka siye shi ya kamata mutum ya saba da wannan yawa galibi mutane sukan manta cewa to wannan kuɗaɗen fa ina lissafin za su kai ni kwanaki kaza ne idan mutum ya je ya sai abubuwa da bai buƙata su ko ya ɗara akan buƙatarsa to kwanakin kuma suka zo da ya ci ba shi to haka wannan yana da kyau an taɓa tambayan an taɓa ba wani daga cikin magabata mai suna Adahama Ibrahim Adahama da ake ce mishi Ibrahim ibn Adahama aka ce mishi ai nama yayi tsada sai yace arkhisuhu kuma da shi mai arha aka ce kai yace bitarkihi sai ku rabu da shi duk abu da yayi tsada me yake sa tsada kuma sai fada yawa economics suna fada cewa demand ne ko haja mutane suna san abu shine yake daraja sai ya tsada idan mutane suka daina san shi dole ya ha
gaskiya
to zaka in abu ya tsada sai ka rabu da shi dan misali in an ce shinkafa tsada ta kaza sai ka ce baka cin ta ina ban ka da tsada ta
gaskiya
ko irin yanzu da zaka ji an ce ga wani gidan abinci plate ɗaya 1000 kaza ina ban ka sai ka je ka sai gurasa ka siya ta 1200 ka ci abin ka sha ruwa wannan tsada bata haukan ka ba kuma amma in ka ce sai ka ci abin mai tsada ko ka sanya tsada to ba shi zai kai haka abubuwa da dama da za a ce sa da tsada sai ka ga talaka ma shi bai ba da ko su tsada ko su arha da haihuwar kare da zubar cikin shi daidai a gurin su amma talakan da ya ce sai ya shiga irin wannan gasar ta abubuwa masu tsada to dole ya shiga cikin bashi ko to haka na ila yau malami suna cewa ya kamata mutum ya zama yana da wa'ayi yana da consciousness akan annusus nasoshin shari'a wanda suka zo alwari da haulad dai wanda suka zo akan bashi wanda wasu su duk mun ta ambatan su gurgudan abinda Allah ya sanar shi sannan yana da kyau kuma mutum ya zama yana iya hukunci da hankali ba hukunci da atifa ba dan adam yana da dabi'a ta akwai hankali shine abinda ke mai linzami ya hana shi yin shirme ko wauta ko abinda zai da na sani akwai kuma atifa wato emotion dabi'ar dan adam wanda ita kuma kawai tana so ya tabiya bukatunta idan mutum ya ji yunwa dabi'a ce in ya ji haushi dabi'a ce in ya farin ciki zaka ga duka yana reacting to wannan dabi'ar kawai yadda dabi'ar take so idan mutum misali ya ji farin ciki sai ta murna yana dariya amma akwai sanda hankali zai ga mai shi to wannan da rai ta isa to haka akwai abin da in ka ganshi dabi'ar ka tana son shi amma kuma ya kamata hankali ya gaya maka cewa to wannan abin ba koda kana son shi in ka siye shi fa asara ne awwa da dama yanzu da zaran ka je wanda ake siyayya ko ake kasuwanci ko ka shiga cikin mutane ka ji ana labarin abu kaza da ake yayi zaka ji kana so alal misali yanzu irin waɗannan manyan wayoyi na ƴan gayu wanda zaka ga mutum ya rike da waya wata tafi 200,000 a hannunsa amma in ka dan adam dole ka ganta za ta baka sha'awa mana kuma zaka so a ce kai ma kana da ita amma sai zama kai misali aikin da kake albashin ka naira 60,000 a wata dan me zaka sai wayan ko da 40,000 mata maka bada
gaskiya
to amma sai ka ce misali da haka bari ka je ka sai ta 200,000 nan a bashi ka dinga biya a hankali wata kila kafin ka gama biya ma an sace ta
to ta fada
ko kuma an daina yayin ta yadda ƴan China nan suka gane kanmu duk wata uku za su sabuwar yayi kaga kuma kana so kullun ka shiga yayi to kaga wanda duk bai iya takimul aqal alal atifa ba to sai kaga nan da nan ya fada cikin wani silsila wani wata sarƙaƙiya ta bashi to duk da waɗannan abubuwan da aka ambata Allah ta mara idan fa mutum ya ga yana son ya ci bashin halas ne ba haram bane ya halasta ya ci amma yana da kyau idan ya tashi ci ya dinga tuna wasu abubuwa ya bi wasu ka'idoji daga cikin abin da abubuwan da ya kamata mai cin bashi ya kula da su daga ciki kamar yadda malamai suka fitar akwai na farko rubutu da Allah ya ce yayi duk da yake shi ma rubutun mustahabi ne amma ana ƙara ƙarfafa shi saboda fadin Allah ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu wannan umarni da aka yi duk da yake mustahabi ne ya kamata a rubuta din kuma aka ce ko dan kadan ne ko mai yawa ne a rubuta kamar da Allah ya ce wala tasamu taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajli kar ku ji sa'ama ku ji lalaci ku ji nauyin sai ba za a rubuta ba ko mun karance shi ma'ana ce ko da naira 50 ce ko 200 ko da miliyan 50 ce kaga saghiran aw kabiran ila ajli dan mutum bai so a rubuta sai ya fasa ci ne idan aka ce za a rubuta aka ce haba yanzu kai bani dan zaka bani naira 50 sai a rubuta sai Allah ne ya ce a rubuta wala tasamu an tatubu saghiran aw kabiran ila ajli to mai cin bashi ya kula da wannan cewa a rubuta sannan abu na biyu da ya kamata ya kula da shi shine al ishad kafa shaidu saboda ayat ta ce wastashidu shahidain min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada'i an tadilla ihdahuma tudhakkira ihdahuma al-ukhra Allah ya ce kuma a kafa shaidu guda biyu cikin mazaje idan ba a samu mazaje biyu ba a samu namiji da mata guda biyu sai ya zama sun zama shedu saboda kuraden su ta manta daya ta tana ba daya sannan yana da kyau da gaskiya abin da ya kamata mutun ya lura in har ya zama mishi dole zai ci bashi bukata ta kama shi shine idan ya kasa biya a sa'ad da aka yi alkawari daga cikin mustahabbi shine ya koma gurin mai bin shi bashin nan ya faɗi uzurin shi kada kawai a ji shiru
gaskiya
a daina ganin shi ko ya canza wurin siyayya ko ya daina daukan waya wani ma ya blocking line duk wannan bai dace ba kaga wannan mutumin da ke bin bashin ba zai ji dadi ba
gaskiya
kowa ya saka kanshi a kafan wanda yake da haƙƙi a wurin ka kuma baka biya ba sannan ya kasa samun access to you babu shakka zai ji damuwa
gaskiya
naka sai ka koma wurin shi cewa ne eh kaman hakuri ajalin mu gobe ne ko jibi ko yau amma gaskiya saboda Allah saboda damuwa kaza kaza ba zan samu ba halin biya ba sai yaushe sai sake daukan wani alƙawari a gyara rubutun kuma kaman haka saboda ba daidai bane ya bashi haka nan kawai sannan da gaskiya abin da ya kamata a kula da shi ila yau shine duk wanda ya ci bashi bayan an rubuta an kafa shedu to ya sanar da iyalansa ko wanda yake wasiyi da zai baiwa wasiya zai wasiya kamar da Ibn Umar ya rawaito daga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya ce duk mutumin da yake da wata mas'ala ko wani haƙƙi da yake so da ya wajaba yayi wasiya akan shi kar ya saki ya kwana lailataini wala hu shay'un yusi fihi illa wasiyatuhu maktubatun indahu sai ya tabbata ya rubuta wannan wasiya ya aje ta Abdullahi Umar yake cewa daga nan bai ƙara kwana babu wasiyarsa a ƙasan filo din sa saboda mutuwa na iya zuwa mutum ko yaushe kuma mutum ya mutu ba a san labarin wannan haƙi ba zai zama mishi matsala kamar yadda muka ji wannan hadisi
gaskiya
to sannan kuma wajibi ne mutum ya dinga tuna tun in zai karba tun farko ya karba da kyakkyawan niyya cewa ya karba da nufin zai biya kuma a cikin hadisin Bukhari wanda ya rawaito daga Sahabi Abu Huraira Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahu Allah wanda ya dauki dukiyar mutane yana so ne ya ci banza to shine zai kwana ciki Allah zai wargaza shirin sa wanda kuma man akhadha yuridu adaaha wanda kuma ya dauka ya anshi dukiyar da nufin yana so ya dawo da ita addallahu anhu Allah zai taimaka mishi ya biya malamai suka ce ko da bai samu halin biya ba to Allah zai sabbaba hanyar da za a ba a biya masa ko kuma Allah da kanshi ya biya mishi daga taskasa ranar lahira Allah ba zai bar shi ba tunda ya karba da kyakkyawan niyya al-imamu Bukhari har ila yau da shi da Abubakar al-Baihaqi a cikin sunan al-kabir dinsa sun rawaito hadisi har ila yau wanda hadisi ne shahararren hadisi da annabi yake cewa man kana indahu mazlama li akhihi min 'irdihi aw malihi فليؤديها إليه قبل أن يأتي إليه يوم القيامة لا يقبل دينار ولا درهم duk wanda ya san akwai wata mugunta ko wata cinta ko wani haƙi na dan uwansa a wajensa to ya kokari ya biya kar ya bari haƙin nan na mutunci ne ko na dukiya ma'ana ya zalunce shi ko ya ci amanar sa ko ya ci mutuncin sa ko ya masa kazafi idan yana ganin abu ne wanda zai yi yaje nemi cewa wane ka gafarta mani malamai suka ce sai yaje haka idan ku wanda yaga cewa idan yaje ya fada ne to zai tada wata fitina fiye da wannan to ba sai ya fada ba sai nemi ga adi ya fi juna dan akwai abin da aka ji aka fada kuma sai zama fitina ta bo da yake ci to haka min malihi ko kuma dukiya wanda ya cima wani ta kowace hanya ce ci to yi makwari ya kokari yaje ya biya kafin ajira na alkiyama ranan da ba za a biya da dinari ko azurfa ba za a biya da naira ko dala ko riyal kuma kamantansa ba sai dai annabi ya ce sai in kana da lada kai wanda ka ci haƙin a ɗebi ladanka a baiwa wanda ka ci haƙin sa in baka da lada a ɗebi zunubin shi a jibga maka sai zama mutum ya shiga cikin tasgaro ba dan kankani ba sannan har ila yau sai mutum ya tana hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa matulul gani zulm al matal shine mutun ya kiba da haƙi a lokacin da ajalin haƙin ya bayar wato ta'khir ma yastahiqul ada mutun ya jinkirta abin da lokacin da ya kamata a bayar da shi yayi wannan malamai suna fadada shi shi wannan jarrai al matala din shine tun daga kan misali albashin ma'aikata lokacin biya albashin sa yayi to wanda da yake haƙi ne akan shi biya sun biya su yayi matsalar gani yayi mugunta karan adashi lokacin kwasa adashi yayi ka ki ba wani ko ka je ka kwashi kudaden mutane ka saka a fixed deposit shi ma mu matsala ne sannan kudaden gado wanda lokacin siya kamata a raba alƙali ko duk wanda yake wasiyi akai yake bayarwa shi ma yayi zalunci suka ce hadda kudaden ijara wanda ya maka wani aiki kamar dan kwadago kamar wanda ya baka hayan wurin zama ko abun hawa kuma kamantansu ko wanda ya baka ajiya yazo karba ka dinga masa yawo da hankali da hanya wata gida ka kashe ko ka dan taba haka sai da malamin suka ce kai hata kayan abinci da zaka ba iyalanka idan lokacin ba su yayi misali ko da sun maka wani laifi ne ka fita ka kiba da cefaran shi ma mu matsala ne amma dai abun da ya fi dama ma anan shine wanda ya anshi bashi lokacin biya yayi kuma yana da wadata ya ki ya biya saboda mugunta ko sakaci ko wani abu to annabi ya ce wannan zalunci ne wannan hadisi kuma da gaskin jawamiul kalim annabi ya ce zulmun mugunta ne to mugunta kuma jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithlu kaga kai ma idan aka maka ba za ka ji dadi ba a cikin hadisin da annabi yake cewa fa idza tubi'a ahadukum ala mali'in falyattabi idan kana bin wani bashi da kazo ka karba sai ya ce maka kaje gun wani ni ma ina bin shi bashi kace na ce ya baka to sai kaje din karka ce ni ba ruwana da shi indai akan yaje ne yani sai kaje to wani ina bin wani bashi amma ya ce in zo wurin ka ya gaya maka ko ya muka waya ai ya ce a bani to sai kaje karka ce kai babu ruwanka ka ki samar da maslaha karka ki samar da maslaha idan maslahar mai yiwuwa ce to wadannan sune abubuwan da ya kamata mutum ya kula da su in didda wadancan jankunan da wadannan tsoratawan mutum ya ga cewa dole shi fa sai ya ci bashi to sai ya kula da wadannan idan ya kasa kulawa da wadannan to bisa babban shawara gare ya gura da bashin ya fi masa zai fi masa zaman lafiya ya gura da talaucin sa ko damuwarsa ko abin da yake so ya samu yayi a lokacin nan yana so ya shiga sa'anni ko ya zalta sa'a to gara ya hakura musamman ya zama kamaliyat ne tahsiniyat ne ba daruriyat bane abubuwan da yake abin nan alga ta mallan kana cika ka da surutu ina ganin ya kamata mu tsaya haka mun muka bugara shi na gaba sai mu sake daukan wasu gabobi insha Allah musamman bayani akan addu'o'i da nasoshi da zasu da maka tsayi wajen koda ka ci bashi da kuma bayani akan abinda ake neman kai ne bin mutum bashi kuma ka zama kana da sassauci da daga kafa da kuma har ma kana iya yafa wani bangare insha Allah Allah ya samu dace
mai sauraro ka saurari shirin majalisin malamai kai tsaye wanda ya zo daga wannan kafa ta DITV da Alheri Radio kamar yadda muka sani cewa daman ku ne mukan ba da dama kuma gashi mun samu daukewan wutar lantarki za mu ba da dama kawai ga mutum ɗaya kacal domin a shigo a ce mun kiyaye ka'idan shirin domin sauraron darasin ya fi bugowan mahimmanci ta da fatan za mu amfana ga baki ɗaya bari mu je ga wato masu kira ɗin wato mata 0809 3177772 maza kuma 0909 3555225 bari mu je ga mai kira na farko assalamu alaikum wa alaikum salam ani alai to tambayan ka masha Allah ai ba fa lokacin jan hankalin nan kana tambaya kai lokaci ya riga ya fure assalamu alaikum wa alaikum salam ci alai to Maryam ungo alkali tambayan ki yau ko kin ci sa'a muna miki munna kin to mun gode Maryam ungo alkali to ina ganin mallan duka wanda suke kira ne wa alaikum salam wa ni alai
kasa
da sakan uku to abba me tambayan ka to na'am na'am to mana zai ansa daga shine darasin mu na gaba insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa cha dai na'am to madam mai goro barka shigowa me tambayan ki na'am to masha Allah me tambayan ki kawo mala ya yi magana a kai zai kara bayani a kai to masha Allah mala mai goro to mala bari ga wasu masu tambaya guda biyu abba mai shago ya ce wanda ya ci bashi da ifan biya sai kaji ka ga mai kafi mai karfi ka share shi a cikin
to ya kamata dai ya sani dan ya san cewa abun baya kan shi kamar yadda da yake da masaniya cewa bashin yana kan shi inda yana rayi yana kusa inda za a iya mishi magana to yafi dacewa a sanar da shi dan kaga an bai sani ba zai ci gaba da tunanin kai baka yafe mishi ba kuma kai ma hala daga baya sai kuma ka ji baka yafe din batun da baka sanar ba ko kuma ka ga ya kawo kuma kai ka karbe
to yayi daidai idan kana bi din kai ba biya ka ba kuma kace sai an biya ka za ka ba kuma ba biya ka ba ka yafe
sai
ka biya ka
eh in ka sa wannan sharadin yayi ce sharadin in bai biya ni ba na yafe har zuwa lokaci kaza in kuma ya samu ya biya ni zan karba babu laifi da mutum ya saka wannan sharadin
mallam mai gora ta ce wannan hadisin da kawo matsalar gani ya zuno wasu na da halin biya ba sa biya dan kare jan hankali dan kadan kasa da saka
to gaskiya wannan ba daidai bane wato sakaci ne da kuma kamar da annabi ya faɗa alayhi salatu wasalam mugunta ne zalunci ne tauye na ƙasa ne da kariya alƙawarin da aka yi da mutum ba siffa ce mai kyau ba siffa ce ta mutane karimai ba ina jan hankalin ƴan uwa masu saurare da sauran waɗanda suke bibiyan mu cewa mu yi kokari mu dinga biyan bashi musamman in ka ci bashi mutumin da kafi shi ƙarfi wanda kafi shi samu ko kuma ka samu hanyar da zaka biya shi to ya kamata ka biya shi akan kari wannan shine mutuncin ka shine dace da shari'a shine dace da zaman tare da taimakon juna Allah ubangije ya samu dace
godiya ga Allah subhanahu wataala sannan ga Dr. Kabir Asgar wanda ya gabatar mana da wannan maudu'i mai tsada za mu gushe ba muna jindina ga shugaban shirin Abdullahi Ibrahim sai wanda ya haɗa mu da kuma Muhammad Umar Sangas ni Bashir Abubakar magajin zagorancin shirin a yau nake cewa assalamu